Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A jiya Ladi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yiwuwar amincewa da wa'adin da ya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojin ta da kasar. Jami'an Isra'ila da na Palestine sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Palestine. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don daƙile yaduwar cutar coronavirus, wanda zai sa ta zama ƙasar Turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullen.
Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta ba sabbin shugabannin tsaron kasar goyon baya don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnan jihar Benue ya tsallake rijiya da baya a hannun 'yan bindiga, lamarin da ya sa wasu jami'an gwamnatinsa suke kyautata zato wata kungiyar Fulani ce. Sai dai kungiyar mu ya ta'alla na cewa
na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci bane. Wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi sabilillahi babu mu ya ta'alla kautal hore a ciki.
Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger za ku ji cewa kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da aka yi. To ko me sabon zababban shugaban kasar ke cewa bayan wannan sanarwar?
Ina ma Allah subhanahu wataala godiya, ina ma al'umman Niger godiya da wannan matsayin da na samu. Alhamdulillah, ina fatan Allah madaukakin sarki ya bani karfin gwiwa don iya dauka wannan nauyin da jama'a kadora min.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya, wanda Sarfil Hashimi shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yiwuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojin ta da kasar ƙarƙashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da ƙungiyar Taliban. Austin ya gana tare da shugaba Ashraf Ghani bayan ya sauka a babban birnin kasar Kabul daga tafiyar da ya daga India. Wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya ambato Austin yana cewa ya kai ziyara Afghanistan don ya saurara da kuma koya, kuma yana so ya fahimci menene damuwar Ghani. Ya kuma ce taron zai sanar da sa hannunsa a cikin bitar da muke yi a nan tare da shugaban kasar, ya kuma taimaka sosai. Jami'an Isra'ila da na Palestine sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Palestine. Jami'an sun ce an sanar da Riyad Malik na matakin da aka yanke, yayin da yake koma West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa Ƙetare, wanda ya hada da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Matakin alama ce game da Isra'ila da ramo gayya saboda goyon bayan kotun ICC su binciki Isra'ila kan laifukan yaƙi da Falasɗinawa suka yi. Rasa wannan dama ta alfarma yana nufin Malik yana buƙatar neman izini na musamman yayin tafiya a ƙasashen Ƙetare. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don daƙile yaduwar cutar coronavirus, wanda zai sa ta zama ƙasar Turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullen. kamfanin yada labarai na Reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatar wa shugabar Jamus Angela Merkel zai sa a tsawaita dokokin kullen har zuwa 18 ga watan Afrilu. A kasar Poland wacce ake ganin ita tafi yawan adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana tun daga watan Nuwamba da ta gabata. Sabbin matakan sun tilasta wa shaguna da ba su da muhimmanci da wasu kamfanoni su rufe na tsawon mako uku. Kasar Poland ta samu sabbin waɗanda suka kamu sama da 26,000 jiya Lahadi tare da waɗanda suka mutu sama da 350 a cewar jami'ar Johns Hopkins.
Kafin ku ji karshen labaran duniyar, zamu leka bangaren rahotanninmu. Biyo bayan harin da wasu ƴan bandaga suka kai wa gwamnan jihar Benue a ƙarshen makon da ya gabata a gonarsa, ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta ba sabbin shugabannin tsaron ƙasar goyon baya don kawo ƙarshen matsalar tsaro da duk wasu ayyukan ta'addanci a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
Shugaban kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin samo jiragen yaki da za su taimaka wajen wanzar da tsaro a kasar.
Shugaban kasa ya riga fada watan 6 wannan jirage za su bangaren gwamnoni gabaki daya ba ma na arewa gabaki daya ba mun riga an fada shiri da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya gabaki daya da duk taimakon da zamu musu da duk kokarin da zamu ba su hadin kai mu gani an magance rashin zaman lafiyar nan. So yanzu shugaban kasa ya sa yace wannan kwata biyun da ya bari saboda a samu a bar manoma su shiga su yi noma.
Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong matakin na gwamnonin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Benue Samuel Otom yace wasu ƴan bindiga sun kai masa hari a ranar Asabar amma ya tsallake rijiya da baya. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Benue Madam Gunan Adingi tace tuni gwamnan jihar Samuel Otom ya rubuta takardar koke ya aika wa shugaban kasa.
Yana fita daga motar shi yana duba kuma da zai yana faruwa cikin gonan shi mutane suka fita kawai suka fara tada bindiga ma ya fara gudu sai security nashi masu da suka gani wai abun kamar ana so a kashe shi da yake sai suka fara duka ma mutane amma da ce aka koma villager sun ce wai dama mutum daya an kashe shi amma mutane sun doka mutumin sun tafi da shi amma ce mun ji wai akwai wani organization wani Fulani militia movement sun ce wai su ne suka yi wannan abu amma daga yau mai gidan mai ya rubuta president da ya mishi wai abun da ya faru a state nashi ke mun ji commissioner of police ya tura mutane a zuwa investigation. To yanzu da muna jira mu ci abun da federal government zai yi.
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore Alhaji Bello Badejo yace ba su da wata alaka da harin da aka kai wa gwamnan.
Na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci bane domin saboda otom ya zargi Miyetti Allah Kautal Hore tun lokacin da ya kafa doka muka nemi kalubalantar wannan dokan muka nemi mu jawo hankalinsa akan dokan da ya kafa dokan babu adalci a ciki domin saboda babu wani gurin da aka nuna cewa Fulani za su iya cin wata moriya wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi sabilillahi babu mai yadda Allah Kautal Hore a ciki.
A halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da binciken kokof kan waɗanda suka kai hari kan tawagar gwamnan na jihar Benue. A wata sanarwa da daraktan watsa labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham shugaban gwamnonin na jihohin arewa Simon Lalong ya yi kira ne da a haɗa hannu wajen dakile matsalolin tsaro a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Gamar kogin Suicide da ke Mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba daya amma banda muhimmin tafiya akan iyakarta da Guatemala. da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya Lahadi suna tambayar waɗanda suka sauka akan manyan katako wanda yake dauke da mafi yawan masu zirga-zirga ta kan iyakokin domin tantancewa da kuma mayar da yawa daga cikin su inda suka fito amma waɗanda aka ce su koma ba ƴan cirani bane sun kasance kananan ƴan kasuwa ne a Guatemala da mazauna tekun Oman da suke hayin kogin waɗanda ke sayan kaya da yawa a Mexico don sayarwa a Guatemala ko sayan kayayyakin gida a lokacin da canji ya sauki. Wasu jami'an kungiyar Taliban biyu sun fada wa biyoyi a ranar Asabar cewa kungiyar Taliban ce ba Amurka ba ta shawarta rage tashin hankali na watanni uku da ake kira RIB a takaice don a samar da yanayi mai kyau na tattaunawar zaman lafiyar Afghanistan. Kakakin kungiyar Taliban Muhammad Na'im ya ce mun samar da wani shiri wanda a ƙarƙashin sa dukkan bangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali amma wannan ba wai tsagaitauta bane sai dai bai bayar da ƙarin bayani akai ba. Wani jami'in Taliban ya ce an jima ana tattaunawa tsakanin Amurka da Taliban a Qatar kan shawarar da aka gabatar. Jiragen saman Rasha sun kai hari kan sansanonin horar da ƴan tawaye jiya Lahadi a arewa maso yammacin Siriya kusa da iyakar Turkiya yayin da sojojin Siriya suka kashe fararen hula bakwai tare da jikkata likitoci 14 a wani hari da suka kai a wani asibiti a yankin inji shaidu da majiyoyin ƴan tawaye. Majiyoyin sun ce Rasha ta harba makami mai linzami zuwa garin Kwa yayin da har-haren ta sama na Rasha ya kusanci sansanonin ƴan gudun hijira da ke da cunkoson mutane da ke akan iyaka da Turkiya. An kai harin kan wata tashar iskar gas da ke kusa da garin Sarmada a lardin Idlib amma ba a samu rahoto kai tsaye na asarar rai ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake koma bangaren rahotannin kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta tabbatar da dan takarar jam'iyyar PENDES mai mulki Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairu. A saboda haka kotun ta ayyana cewa shine ya cancanci dare kujerar shugabancin kasar bayan shudewar wa'adin shugabancin Isuhu Muhammadu mai barin gado a ranar 2 ga watan Afrilu da ke tafe. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wajen karfe 8:30 na daren jiya Lahadi ne kotun ta fitar da sakamakon dindindin na zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Niger. Kotun ta ce bayan nazarin sakamakon wucin gadin da hukumar zabe ta sani ta gabatar da nazarin da ta yi wa korafe-korafen da dan takarar jam'iyyar FDL canji Muhammad Usman ya gabatar ta dauki matakin soke sakamakon runhunan zabe kimanin 73 a fadin kasa.
Muhammad Bazoum 2,420,049.66% Muhammad Usman
a cigaban bayanansa shugaban kotun mai shari'a Abuba Muhammad ya ce daga cikin kuru'u 4,473,121 da aka tabbatar da sahihancin su dan takarar PENDES tarayya ya samu kashi 55.66 yayin da abokin fafatawarsa na RDR canji ya samu kashi 44.34 abinda ke nufin Bazoum Mohamed ne aka zaba domin ya gaje shugaba Isuhu Muhammadu da ke kammala wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan gobe. To kome sabon zababban shugaban kasar ta Niger ke cewa bayan sanarwar ta kotun tsarin mulki
ina ma Allah subhanahu wataala godiya ina ma al'umman Niger godiya da wannan matsayin da na samu alhamdulillah ina fatan Allah madaukakin sarki ya bani karfin gwiwa ya dauka wannan nauyin da jama'a suka daura mini.
Bazoum Mohamed ya yi kiran dan takarar jam'iyyar RDR canji ta ƴan adawa Alhaji Muhammad Usman ya bashi hadin kai wajen tafiyar da harkokin mulki sannan yayi alƙawarin gudanar da shugabanci na gari.
Zani aiki tsakanin da Allah, zani ma ƙasa aiki, zani iko da adalci, zani rike ɗan ƙasa daidai da amanan da Allah ya bani na yi kiwon su kuma duk arzikin da yake cikin kasar nan tamu za mu yi amfani da shi domin mu biya ma talakawa bukatunsu. President Mahama Usman Wana ne kuma dattijo ne ya rike wannan kasar. Ina kira gare shi ya dauki matsayin shi na dattijo kuma ya kalle ni a matsayin kanish wanda Allah ya ba wannan matsayin don ya ma Niger aiki gaba daya. Ni a shirye nake mu tattauna da shi mu yi shawara da shi
a washegarin fitar da sakamakon wucin gadi. Wasu biranen Niger sun yi fama da tarzomar yan hamayya saboda rashin gamsuwa da alƙaluman da hukumar zabe ta bayar. Mafari kenan Muhammad Usman ya garzaya kotu saboda a cewarsa shi ya ci zabe, abinda a bangaren masu mulki ake ganin sa tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a kasar da ta shafe shekaru sama da 30 a karkashin tafarkin demokradiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin diddigin korafin waɗanda ke zargin an zalunce su. Kama daga zamba cikin aminci dan haƙin marayu, haƙin ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarki da Hakim Gumel. Alƙawarin da shirin ciki da gaskiya ya yi muku makon jiya na kawo muku martanin shugaban hukumar binciken sinadarai ta Najeriya NARECT da ke Zaria, Farfesa Jeffrey Tsaware Barminas. Ya gamu da cikas. Dan Barminas ya buƙaci mu tura masa tambayoyi a rubuce. Inda muka tura masa tambayoyi 7 ciki har da buƙatar ya faɗi gaskiya tsakaninsa da Allah kan zargin sa da tsohon ma'aikacin hukumar Sabi Ishiti yayi masa na korarsa daga bakin aiki wata 7 da rubuta murabus na kashin kai. Farfesa Barnabas ya buƙaci a zo har hukumar da yake jagoranta a Zaria dan ya nuna shaidinsa da amsa dukkan tambayoyin. Yana mai cewa masu adawa da neman tazarcin sa karo na biyu ne a hukumar suka kulla masa makarkashiya. Duk da wannan lamari ya faru ne tun shekarar 2019. Wakilin mu Isa Lawal Ikara ya je takannas ta Kano Zaria dan ganawa da Farfesa Barminas amma bai samu ganawar da shi ba. Sai dai ya same sa ta wayar tarho inda ya shaida masa ya tafi Abuja kuma zai share mako ɗaya bai dawo ba. Dan haka sai ya dawo rasu zanta. Mun yi ta kokarin neman sa daga ofishin mu na muryar Amurka Abuja amma yunkurin ya ci tura. Yanzu haka dai ana ci gaba da sauraron ƙara kan lamarin a kotun warware sabanin ma'aikata a Kaduna. Za mu jira dawowar Barminas da kuma yanda shari'ar ke gudana a kotu dan sanar da ku halin da ake ciki. Kan haka ne za mu koma shirin mu na baya da muka gabatar muku kan batun gidan zakka da ke gorin dutse cikin Badala a tsohon birnin Kano. Idan watakila masu sauraro za su tuna mun kawo korafin da majalisar kula da gidan zakar mai zaman kanta ta yi na cewa gwamnatin jihar Kano ta bangaren hukumar tsara birane ta yanka tare da cefanar da harabar gidan zakka. Kamar yadda sakataren majalisar da ke kula da gidan zakka na Kano Malam Kabir Hanga ya shaida wannan fili a baya.
Gidan zakka ai ba na gwamnati bane, gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayin sa kenan, wato matsayin wakafi yake da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne, abu ne da aka yi shi aka meka cewa na Allah ne. Saboda haka duk wanda zai maganar ma yana da wani iko a wurin, to iko ne kurin na amana ta lokaci. Yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana umana wato wanda aka bai amana ko wannan munin a hankali a hankali shi ma wataƙila zai tafi ibari kuma wasu ma sun tafi sun bari, to haka abin yake. Amma dai abin nan yana nan na Allah ne, saboda haka ba na gwamnati ba ne kuma mu ma ba namu ba ne, na Allah ne. To wannan shi ne takamar mu cewa abin nan na Allah ne. Sai muka ji labarin kuma wai an zo ana ta auna a wani a wurin ana shirin za a yi rumfar kasuwa a wurin. sai muka yi mamaki to muka tafi wajen shi mai girma gwamna muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara 16 muna mun bayar gwamnati aro kuma akwai sharadi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki so aka ce a wannan ba za a yi ba a gaban mu mai girma gwamna ya bada umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato muje mu kawo muje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabinta aikin gidan don a inganta shi madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa
ma'ana tsarin yadda ake so a fasa aiki
yawa to zai muka samu karfin gwiwa muna barin sa wallahi muka fara kuma abinda muke ta yi kenan za ka yi mamaki da ka same ni a office za ka ga irin abubuwan da muka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu cikin watanni uku ko hudu nan na kokarin da muke musabanta mu kyautata wurin to abin mamaki kurum kaza sai muka ji cewa wai an bai mutane takarda cewa an ba su rumfar kasuwa a wurin wannan shi ne abin da ake ciki yanzu
Malam Kabir Hanga kenan sakataren majalisar gidan zakka na Kano to tun daga wannan gidan da muka yi da malam mun yi ta kokarin jin ta bakin gwamnatin Kano bisa wannan alƙawari da ya yi wa majalisar gidan zakka amma hakar ba ta cimma ruwa ba sai yanzu ga kuma yadda ta kawo tsakanin wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje
Excellency a takaice a dunkule akwai batun gidan zakka jami'an gidan zakka sun ce sun zo gunkaka amince da wani fasari da suka zo da shi har ma ka kalubalance su aka kawo laka ba da gudubba wani hali ake ciki ne game da gidan zakkan nan
to ai kai ma a dunkule kai magana kan da ka zo da suka zo suka same ka ko kuma kai da ka bincika mai ka bincika abinda ake magana akai shine hukumar zakka ta gwamnati kafin a yi ta akwai hukumar zakka mai zaman kanta a lokacin Malam Ibrahim shekaru ina zato aka nemi cewa hukumar gwamnati ta zakka ta zauna a ginin hukumar zakka mai zaman kanta aka zauna to sun yi shekaru dai da yawa dai ita hukumar zakka mai zaman kanta ta ce to wannan fa guri nata ne ya kamata a ban mata wannan guri to saboda haka ni sai nace eh gaskiya ne kuma ni a gani na kamata a samu hukumar zakka wacce take akwai hadin gwiwa tsakanin gwamnati da al'umma wato zakka mai zaman kanta mai zaman kanta shi ya kamata domin mutane sai su sami su fi samun kwarin gwiwa na bada abin da za su bayar sun tabbata ba cewa ba sun ba gwamnati ne wato zakka ba to saboda haka sai nace su zo min da wannan tsari wanda za mu yi wa doka domin a samu ita wannan hukuma mai zaman kanta yadda za ta iya wato aikin zakka sosai da sosai kamar da shari'ar addinin musulunci ta nuna to har yanzu dai ne dai ban samu wannan kuduri ba kaga na farko kenan na biyu sun nemi a tashi daga nan gurin kuma ni na bada umarni cewa lalle a tashi daga wannan guri a samu wani guri a shari'a commission wannan hukuma ta gwamnati ta zakka ta koma can har sai mun ga wato makomar ita kanta ma hukumar zakka din kamar yadda muke so muka tattauna da su yan wannan to ni abinda na sani kenan saboda haka ban san kuma inda wani takaddama take ba
inda takaddama ta cewa excellency sun yi koka cewa hukumar Kanibda hukumar gwamnati ne tsara birane ta je ta tsatsaga fulotai an fitar da shaguna za a raba wa mutane a jikin gidan zakka din
to ba shakka an yi haka kuma an raba amma sun zauna da hukumar zakka Kanuda ta zauna da su ta nuna musu ba filin su bane ta ce su kawo takaddun su kuma ita ta fito da takaddu na filin hukumar zakka ta nuna musu cewa ga iyakacin filin su amma wannan fili ana kashi ana shan kwaya a gurin ana abubuwa marasa kyau a wannan wurare ita hukuma ba za ta so ta ga irin wannan ba kuma kansa ma wato kantinan da aka bayar su ma an ba su daga ciki domin idan suna so su samu dawwamin kuɗi na shiga na gudanar da harkokin su na yau da kullun saboda haka gaskiya ba a taɓa filin su ba kuma gwamnati tana da iko ba wai sai wani ya zo ya ce mata lalle ga abin da yake so a yi ba, kuma tana iko ta yi abin da take so ta yi da fili wanda ta ga ana fata shi, ana kashi a guri, ana shan kwaya da sauransu. Kuma ita kanta ma wannan hukumar wato martaba ta za ta fi domin an kare ta daga mutane wanda suke zuwa su je su ce wannan gurin su ne, wancan gurin su ne, a sarubar takarda wani ma yafi 19 ya ce gurin sa ne da sauransu.
Sarsi kamar sun ce sun nuna sha'awa su ta gwamnati ta mallaka musu wannan wuri da ake magana.
To kuma yanzu suna da fili nasu ne, kuma ba su iya cikakken amfani da wannan fili ba. To don sun nemi ƙarin fili kuma a ba su ba sai zama rigima, sai zama sharri, wai gwamna ya sai da filin kaza, gwamna ya yi kaza, gwamna ba sai da filin kowa. Kowa da ake bashi kyauta ake bashi, in ka ga ma mutum ya biya kudi sai dai biya kudin da hukuma ta sa saboda kudin shiga na gwamnati kamar yadda aka saba.
Kake rike me matsayin gwamnati akan wannan magana a ƙarshe?
Matsayin gwamnati shine abin da muka riga mun yi kuma ina ba su shawara su daina yiwa gwamna sharri cewa sai da filin su. Gwamna bai sai da filin su ba filin su bane.
Masuraro kun daji ta bakin gwamna Ganduje kan wannan batu na haraba gidan zakka ta Kano. To yanzu kuma za mu saka ido domin ganin mataki na gaba da majalisar gidan zakka za ta dauka. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kodi da Nasir Adamu Ali Kaya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfi Lahashin Gumel, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yiwuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojinta daga ƙasar ƙarƙashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da ƙungiyar Taliban. Austin ya gana tare da shugaba Ashraf Ghani bayan ya sauka a babban birnin kasar Kabul daga tafiyar da ya daga India. Wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya ambato Austin yana cewa ya kai ziyara Afghanistan don ya saurara da kuma koya, kuma yana so ya fahimci menene damuwar Ghani. Jami'an Isra'ila da na Palestino sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Palestino. Jami'an sun ce an sanar da Riyad Malik na matakin da aka yanke yayin da yake komawa West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa Ƙetare, wanda ya haɗa da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don daƙile yaduwar cutar coronavirus, wanda zai sa ta zama ƙasar Turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullen. Kamfanin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatarwa shugabar Jamus Angela Merkel zai sa a tsawaita dokokin kullen har zuwa 18 ga watan Afrilu. Gamar kogin Suez da ke Mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba ɗaya, amma banda muhimmiyar tafiya akan iyakarta da Guatemala. Da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya Lahadi, suna tambayar waɗanda suka sauka akan manyan katako wanda yake ɗauke da mafi yawan masu zirga-zirga akan iyakokin domin tantancewa da kuma mai da yawa daga cikinsu inda suka fito.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafis da ya taya na gabatar da shirin, da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.